Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Nasiru Yakubu birnin Yero zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 26 ga watan Janairun shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Kasashen Amurka da Burtaniya sun ce za su hana bizar shiga kasashensu baya ga wasu matakai da za su dauka kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye domin karkatar da sakamakon zaben Najeriya. Daga ofishin jakadancinsu a Abuja, kasashen biyu sun nuna goyon bayansu ga zaɓe mai inganci da adalci da lumana a Najeriya. Ranar 16 ga watan Fabrairu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Najeriya, bayan makonni biyu kuma a gudanar da zaben jihohi ranar 2 ga watan Maris. A wata sanarwa da aka fitar ta ranar Alhamis, kasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen Najeriya su samu damar zaben shugabanninsu cikin kwanciyar hankali ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. Haka zalika, ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka na goyon bayan zaben gaskiya da adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali. Hakanan kuma ba ta da wani goni cikin 'yan takarar zaben a nan Najeriya. Baki ɗaya dai, kasashen biyu, Amurka da Burtaniya, sun fitar da gargaɗi kan duk wanda ya yi yunkurin tayar da zaune tsaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya naɗa tsohon jami'in diplomasiya Elliot Abraham ya zama jakadan Amurka a Venezuela domin aikin tabbatar da demokaradiyya a ƙasar da take kudancin Amurka. Pompeo dai ya bayar da wannan sanarwa ne da yammacin jiya Juma'a bayan a nan birnin Washington, gabanin wani zama na musamman da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar a yau Asabar. Pompeo ya ce shi da Abraham za su halarci taron wanda Amurka ta shirya. Pompeo ya ce Amurka na ɗaukar kowace ƙasa na ɗaukan shugaban majalisa Guaido, shi ne shugaban riƙon ƙwarya na Venezuela, kamar yadda Amurka ke ɗauka. Kuma ya kira shugaban ƙasa Nicolas Maduro a matsayin shugaban kama karya wanda ya azabtar da mutanen Venezuela. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da wani kudiri da zai dawo da harkokin gwamnati na tsawon makonni uku jiya Juma'a, wanda hakan ke baiwa majalisa damar samar da dokar da za ta kawo ƙarshen rufin ma'aikatan gwamnati mai tsawon da ba a taɓa yin irinsa ba a tarihi. Bayan kwashe kwanaki 36 ana muhawara tare da tattaunawa, yanzu ina ganin 'yan Democrat da Republican a shirye suke saka siyasa a gefe. Ina kuma tunanin za su saka mutanen Amurka a farko, a cewar Trump lokacin da yake sanarwar daga lambun Rose Garden. Ya ci gaba da cewa wannan dama ce ga dukkan jam'iyyun biyu su yi aiki tare domin wannan kyakkyawar ƙasar tamu. Da yammacin jiya Juma'a, baki ɗaya majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da wannan kuduri, wanda kuma shugaban ƙasa Donald Trump ya sawa hannu. Yarjejeniyar da za ta samar da kuɗin gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu, kuma bata kunshi wani kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda Trump ya bukata ba. An bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone kan kuɗi $250,000 a jiya Juma'a, 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi akan katsalandin ɗin rashi a zaben shekara ta 2016. Da yake fitowa daga kotu, Stone ya gaya wa manema labarai da masu zanga-zanga cewa ƙage ne aka yi masa. "Ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba, zan kare kaina a kotu. Na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu ba ne illa bita da kullin siyasa," a cewar Stone, yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba Trump. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun damƙe Stone a safiyar jiya Juma'a a jihar Florida. ta kudu masu gabashin kasar bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifin ƙarya da yunkurin cikas ga shari'a da kuma jirkata shaida. Daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce biyu daga cikin sojojinta na kiyaye zaman lafiya daga ƙasar Sri Lanka sun mutu lokacin da wani bam ya tashi da jerin gwanon motocinsa a ƙasar Mali da yake yammacin Afirka. Mai magana da yawun sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce wasu sojojin Sri Lanka sun samu raunuka a fashewa da ta faru jiya Juma'a a yankin Mafti na ƙasar Mali. Fahan Haq mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ya ce haka kuma wani sojin kiyaye zaman lafiya daga Burkina Faso ya raunata a wani hari daban da aka yi. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan nan hare-hare da aka kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da hantsi, sannumu da saki saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne.
Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne, ai riga kafin su a kyauta ne, ba za ka ba a dafa bodai ba, shan inna shegen ciwo ne, yau ga riga kafin kawo.
Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da su. A cikin shirin damu na yau muna dauke muku da rahotanni guda uku. Rahotanmu na farko zai yi magana akan yanda magidanta za su kare kawunansu da na iyalinsu daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotanmu na biyu zai yi mana magana ne akan yanda rigakafin yau da kullun ke gudana a jihar Jigawan Najeriya. A daidai lokacin da yara ke amsar rigakafi daban-daban domin kare su daga cututtuka da ka iya kawo matsaloli ga rayuwarsu, watakila ma har da halaka su. Rahotanmu na uku zai yi mana magana akan gangamin bayar da rigakafi ga yara ƙanana a maraɗin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da wani tattaunawa na musamman da wata ƙwararriyar jami'ar kiwon lafiya mai ba da shawarwari akan tazarar haihuwa wacce take aiki a asibitin kula da inganta lafiya matakin farko da ke unguwar Shanu Kaduna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Wallahi dole mu ɗoyin ma mazan mu kunji zuwa mata.
Lafiya ta harin kowa.
Mu taimakawa ƴan yaran mu taimakawa maza mata.
Ka tafi an kawo.
Yaro da an haife shi aka sha ba shi bai zama barna.
Biyo bayan irin yanda zazzabin cizon sauro ke yin illa ga magidanta da iyalansu, ƙwararru ta fannin kiwon lafiya daban-daban na ba da haske ta kan yanda magidanta za su iya kare kawunansu da kuma na iyalansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani ƙwararren likita wanda ya ba da shawarwarin.
Zamowar cutar zazzabin cizon sauro na ɗaya daga cikin cututtukan da ke haifar da mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Kowane irin mataki ya kamata magidanta su dinga ɗauka don kare kansu da iyalansu daga kamuwa da wannan cuta. Babban jami'in yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Muhammad Lawan ya fayyace hanyoyin kariyar kamuwa daga wannan cuta.
kamar yadda muka faɗa shine mataki ne na kula da tsaftar kai, tsaftar jiki da tsaftar inda zan zauna, kaga cikin ɗaki kenan da cikin farfajiyar cikin gida da sauransu, idan mai kamar wanda yake a buɗe ne, idan kuma kamar wanda a rufe ne dai, ko ina lungu da saƙo ya kasance cewa ba inda ruwa yake ake ajiye ruwa ya taru ya kai tsawon wani lokaci, ko kuma wayansu abubuwa da ake ajiyewa ko tayoyi da sauransu wanda ba amfani ake da su ba, ko tsummokaran da ba amfani ake da su ba, wannan kwari ma da sauransu za su iya zuwa su buya a wajen, musamman shi kansa sauro da muka yi bayanin cewa inda rana ya buya yake ba za ka taba jin sauro da rana ba, in ba dai kama ta ka shiga cikin yayi da abin nan da sauransu, to wannan kenan. Sannan kuma a cikin tsaftar muhalli ya kasance cewa ciyayi da sauran su tafasa su waye a karkara, lalle muga cewa ba sa abin nan kusa da muhallan mu, a tabbatar da cewa an killace su. Sannan kaman masu silos kenan, masu rumbun ajiye abinci da sauransu a alkinta, sannan inda dabbobi suke su ma a kula da su, saboda fitsari da irin dai da gwalan nan, lalle a kula da wannan abin nan, duba da cewa shi sauro mai kawo wannan cutar shi ma yana da tsafta a kan kansa, baya shiga ruwan da yake da datti, ruwa mai dan tsafta ko ruwan da baya dan tafiya ko mai tafiyar ba da gudu ba sosai, to yafi son irin wannan wuraren, ko in ce tafi son ta matar sauro tafi son irin wannan wuraren, anan take zuwa ta nasa kwai, so in ta je ta nasa kwai kuma da jinin dan adam take zuwa take, to a garin cizon dan adam din ne, idan shi ba shi da wannan kwayoyin halittar, ita kuma a cikin yawunta kuma idan ta zo ta tsikara allurar ta kofar da ya kamata ta tsikara ta shiga ta kai ga jini, to yawunta yana hana jini ya daskare, amfanin yawun kenan, to a lokacin da yawun yake shiga cikin jini, kwayoyin halitta masu sa wannan ciwon ta nan yake bi sai ya shiga cikin jikin mutum, ga wanda da can ba shi da shi kenan ita za ta bashi, ga wanda kuma yake da shi ita kuma za ta dauka daga jikinsa, in ta zuki jinin da ta zuka ya riga ya shiga cikin jiki da kwayoyin halittar kuma za su samu hanyar da za su bi su koma ga makunshin yawunta, to abin da yake faruwa kenan. So kaga duk sai mun kula da wannan, a hako dai shine a tabbatar da cewa an kawar da wannan vector, muke cewa an kawar da wannan madaukin kwayar halittar shine kuma sauro daya kenan. Sannan na biyu, lalle a raba sauran nan da cizo, saboda ta hanyar cizon ne ake saka kwayoyin halittar ko kuma a kwasa daga wannan a kaiwa wannan, to shine ake amfani da gidan sauro mai maganin nan yadda ya dace a lokacin da ya dace, kuma a ci gaba da amfani da shi, kuma a tabbatar cewa kowane dare an kwana a cikin gidan maganin sauro, gidan sauro mai maganin nan, to shine zai bada kariyar da ya kamata, sannan kuma zaka ga cewa an samu waraka.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'in yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Amsan rigakafin yau da kullum ga kananan yara hanya ne da ka iya kare yaran daga kamuwa da cututtuka daban-daban da ke kawo lahani gare su, domin kuwa rigakafin shine ke kara musu ingancin garkuwar jiki da ka iya kare su daga kamuwa da cututtukan. Halimatu Abdullahi tana dauke da cikakken rahoto akan rigakafin na yau da kullum da kuma mahimmancinsa ga kananan yara.
Ganin yadda abubuwa ke kara sauyawa musamman ci gaban alluran rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa, iyaye na kara kokari wurin kai yaran su domin ba su alluran rigakafin sakamakon kara samun wayar da kai daga jami'an lafiya.
Watan sauku karo na hudu kenan,
to amma me yasa kike da awar kika kawo yaron ki kin zo karo na farko na biyu na uku gashi har kin zo na hudu?
Saboda ana mana gargadi mi ka zo ana musu alluran nan saboda kariyar jikin su. Tana yi sosai tunda mai gida na iya bani goyen ba an zo kawo shi. Iyaye mata abinda nake gargadi da su ce maka sai ka zuwa saboda karewa yayan su daga cututtuka.
Daya daga cikin iyayen yara kenan wadda ta kai yaranta domin ba shi alluran rigakafi, to ko a bangaren jami'an lafiyar ya suke ganin ci gaban rigakafin na yau da kullum daga iya yan yaran? Maryam Abdullahi jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Gaskiya alhamdulillah mutane suna fitowa sawu yaran su gurin allurar rigakafin nan sosai da sosai, suna zuwa yanda ya kamata.
Ko da yaushe dai ana samun wa'anda suke zuwa suke tafiya, ko kuma idan suka je aka yi ta farkon haihuwa sai
su ki su dawo. A wannan karan ana samun ci gaba ko har yanzu dai ana nan a yanda ake? Gaskiya ana samun ci gaba don suna fitowa sosai. To yaya kuke gudanar musu da su alluran? Muna yin allurai daga Litinin zuwa Juma'a. Sannan idan yaro aka haifi yaro, ran da aka haifi yaro suna kawo su a yi musu BCG da HB hepatitis B kenan. Shine daga ran da aka haihu zuwa kwana 14 yaro zai samu guda biyu. Idan ya wuce kwana 14 to guda ɗaya za a mishi kawai iya BCG za a yi saboda bai samu wannan ya rasa wannan guda ɗayar HB din kenan hepatitis din. Sannan za su tafi gida sai bayan sati 6 za su dawo sai mu sake ba su Fentawan da OPB da PCV. Sai su tafi sai after 4 weeks kenan lokacin sun je 14 weeks sai mu ƙara mu sun yi sati 14 sai su sake dawa sai mu sake musu Fentatu da OPB 2 da PCB 2 sai mu sake ba su za su tafi gida sun yi sati 18 sai su sake dawowa sai mu ƙara musu Fentatri da IPB da PCB 3 to za su tafi gida idan aka musu wannan guda uku ba za su dawo ba sai yaro yayi wata 9 kuma sai a dawo da shi zo ya karbi zuwa 5 ake yi.
Ita waccan ta farko da kika ce idan yaro ya wuce lokaci ta ciwon hanta ba za a iya yi mishi ba, to yaya kuke yi a gaba?
An fi so daga an haifi yaro ana mishi wanka a kawo shi kar ya wuce awa 24 ba a masa wannan allurar ta rigakafin ciwon hanta ba, amma in ya wuce awa 24 ma za a kawo shi ba a so dai yayi har kwana 14 ba a masa ba, amma idan ya wuce kwana 14 suka kai 15 suka dawo ba a yi ta ba, a cikin allura zuwa na 2 na 3 na 4 nan akwai ta a ciki da ake sawa cututtukan da suke damin yaran nan gabaki ɗayan su aka hada da na ciwon hantan da na tarin da suke na kwatai duka wannan allurar tana cikin ta. Kullum muna kiran iyaye sannan muna ba su shawarwari a duk lokacin da suka zo za mu zaunar da su muna musu lecture daga an haifi yaro a kawo shi allurar rigakafi saboda kar ya rasa wannan alluran idan ba a samu dama zuwa a ranar ba a kawo shi kwana 3-4 in ba a samu zuwa ba a kawo shi dai kar a bari kwana 14 nan 15 bai samu allurar ba. A kullum muna kira kuma gaskiya akwai ci gaba sosai muna samu suna zuwa amma wasu har yanzu ba sa zuwa akan lokacin dai.
Maryam Abdullahi kenan jami'ar lafiya daga jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
An gudanar da wani gangami na musamman a maradin jamhuriyar Nijar domin samar wa yara ƙanana ingantaccen rigakafi da ka iya kare su daga cututtuka daban-daban. Shu'aibu Mani ya aika mana da cikakken rahoto akan yadda rigakafin yake gudana.
Albarkacin wannan kamfeni ya sashin ta bakin Malam Musa Dallati, jami'in hulɗa da jama'a da kuma waye kai a likita kofa 17 da ke nan Birnin Maradi da lalle adadin yaran da za su amfana da wannan magunguna.
Tawon gatsa a samu a kare yara da dundumi na rigakafin dundumi ne za a ba su vitamin A kuma da deparazitaje wato maganin tsutsar ciki da za a ba yara don saboda a kare lahiyarsu bisa ga wannan abubuwa guda biyu don saboda kiwon lahiyarsu.
Dama kun gano akwai matsaloli?
Ba a rasa matsaloli wajen harkar dindini na yara ko wajen harkar tsutsar ciki saboda yara suna rarrahe suna damƙanto abin da suka gani su ci ga hannu. Ka sani yana ƙara ma yara kuzari vitamin A wajen harkar girmansu, yana ƙara musu kuzari wajen harkar lahiyar idanunsu gani, kuma yana ƙara garkuwa yaro.
Ka tsarin da kuka yi ekip ko kuma team nawa kuka haɗa a nan Birnin Maradi domin a ce an cimma sai yin wannan campaign?
Nan cikin da'irar Maradi akwai relay wanda muke cewa relay mata wanda suke bi gida-gida za su suka gani. Za a zuwa a yi campaign din wajen 85 wanda suka bi gida-gida wanda suna shaida suna gargaɗi. Sannan kuma akwai ekip din 68 za su bi gida-gida za su dora ba da wannan maganin na vitamin A da albendazole.
Arjun mulci su yaran nawa za su amfana da wannan magunguna?
94,509 kenan su ne za a ba vitamin A kenan rigakafi na dindindin. Yana yaran da za a ba maganin tsutsar ciki su ne daga shekara zuwa shekara 5 su ne 88,879 da'irar Maradi wanda ya kamata a ba wannan.
Da yake akan samu uwan daya masu kangara kowane lokaci idan aka ce shaushawa ta zo ko kuma ba da magunguna. Nan ma Malam Musa Dallati jami'in waye kai na mai kira ko jan hankali ga uwaye da su yatara da kin bin umurnin likitoci a fafutukar kare lafiyar ƴaƴansu.
To muna godiya ga iyaye da suke ba da goyon baya bisa kan wannan, kuma kiran da muke da shi shine idan ekip suka je yi musu kyakkyawan tarbe a tarbe su kuma a saurari abin da za su gani, bayan sun tambayi yaran da za a ba a hiddo musu yaran kuma a basu, kuma su za su kwatanta mutane ko dan me ake wannan kamfe ko dan za a ba da wannan vitamin A. Kenan kiran da za a yi shine idan suka je a hiddo musu yaran kuma a tambayi yanda za a ba da maganin kuma za su kwatanta musu kuma za su bar musu. Kenan muna kira dai kawo goyon baya kuma a hiddo yaran kuma a yi cigaba da gargadi yaran da baya nan ma in san samu ne su kira shi a zo a bashi.
Shu'aibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Muraɗi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Muraɗin Jamhuriyar Nijar. Shin ko masu sauraro sun san cewa akwai nau'i kala-kala na aiwatar da tazarar haihuwa na zamani? Wannan shine ingantaccen hanya da zai iya ba iyalai samun ingantaccen rayuwa mai albarka ta fannin tattalin arziki da kuma lafiyar iyalinsu. Malama Hafsat Mu'azu wata jami'ar kiwon lafiya ne mai aiki a asibitin kula da lafiya matakin farko da ke unguwar Shanu Kaduna, a tattaunawar da ta yi da muryar Amurka ta shaida mana irin nau'i-nau'i na tazarar haihuwa da mata ka iya runguma domin samun ingantaccen lafiya da kuma kulawa da 'ya'yansu a daidai lokacin da suke shayar da su ko kuma suke neman samun hutu na haihuwa. Na fara tambayar Malama Hafsat Mu'azu, shin ko nau'i nawa ne ake da su na samar da tazarar haihuwa na zamani?
Shi tazarar haihuwa na zamani wata kafa ce da ake bada tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa ko kuma a jinkirta haihuwa. A wannan hanyoyin da muke da su ta tazarar haihuwa muna da su kala-kala na zamani. Misali, muna da shayar da nono zalla ba tare da ruwa ba, yana taimakawa wajen bada tazarar haihuwa. Idan mace na shayar da nono zalla ba tare da ruwa ba, yana taimakawa kwan haihuwanta baya dawowa da wuri saboda wannan sinadarin da ke bada ruwan nono.
Zalla ko yaro ya dan kware ba za a bashi ruwa ba?
Ba za a bashi ruwa ba, saboda shi nonon nan kashi 90 cikin 100 ruwa ne, kashi 10 ne kadai madara. Ko da nono mace ta misali nono ta siya na saniya in ta aje shi ya kwanta za ta ga fiye da rabin shi can kasa ne madara duk ruwa ne. So Allah ya sani yaran za su buƙaci ruwa, sai yi musu ruwa a gaban nonon kafin madara. So idan mace na bada nono zalla ba tare da ruwa ba yana taimakawa wajen hana kwanta ya dawo da wuri. Na kwanta na haihuwa kenan. To shi ma yana taimakawa. Sannan muna da allura. Na bada tazara haihuwa ne shi ba. Alluran akwai kashi-kashi ne. Akwai na wata uku, akwai na wata biyu. Na wata uku nan duk bayan sati 12 mace sannan za ta dawo ta allura. Shi kuma na wata biyu nan duk bayan sati 8 mace za ta dawo. Sannan malamin asibiti ita za ta rubuta miki ranan da ya kamata ki dawo saboda kake tsallake.
Ranar in ta zo ran Lahadi ne kuma fa malama?
Eh, saboda ran da ta zo din idan malamin asibiti za ta kirga ba za ta bata ranan da zai fado ba ranar aiki ba. Za ta kirga mata daidai ya fado kwanakin aiki ne. Sannan sai kwayoyi. Shi kwayoyi mace za ta haɗe kullun za ta haɗe guda ɗaya. Kwayoyin kashi biyu ne. Akwai wanda mace mai shayarwa in ɗanta bai kai wata 6 ba take sha. Akwai sai wanda kuma mace in haɗanta ya wuce wata 6 za ta sha. Kwayoyin kala biyu ne. Shi kuma za a sha kullum. Mace za ta haɗe kwayoyin nan kullum banda canza lokaci. Idan ta fara misali duk 9 na safe to duk 9 na safen nan za ta haɗe wannan kwayoyin.
Banda canza lokaci. Ba magana mantuwa.
Ba ga magana
mantuwa. Ba canza lokaci.
Kuma har ta manta. Shi sai ta mishi kare oba wato sai ta jawo shi ta sha. Misali mace tana sha duk bayan sallar isha'i. Kamar yadda suka fi kwatancen da suka fi ganewa da shi ke. Duk bayan sallar isha'i tana haɗe ɗaya. Sai yanzu da safe kawai sai ta tana cewa ai jiya da isha'i ta yi bacci bata haɗe ba. To yanzu da ta tuna za ta balli na jiyan nan ta haɗe. Sannan idan kuma bayan sallar isha'i yau yayi za ta balli na yau ta haɗe. In ta kira ta sha kwayoyi biyu a ranar kenan.
Haka ne.
To haka ake shan kwayoyi, yana buƙatar mace mare mantuwa. Sannan akwai ashanan fata. Ashanan fatan kala biyu ne. Akwai guda biyu, ashana mai guda biyu na shekara 5. Sannan akwai mai guda ɗaya na shekara 3. Mace in an sa mata za ta zauna na shekara 3 ko na shekara 5 za ta iya cirewa duk sanda take so ta dauki ciki ko bai kai lokacin ba. Amma ta sani in har ya kai lokacin kuma yana cikin jikinta bata cire ba, ba lalle bai bata wannan dama. Ta riga ta wuce shi, to tana iya daukar ciki ko yana jikinta in har ya daina aiki bata zo ta cire ba. Ana sa shi a hannun da mace bata aiki da shi, in madamiya ce a sa mata a hagu, in ba haguwa ce a sa mata a dama.
Wannan la'akari da wannan kenan cewa da wani hannu kika fi aiki karfin aiki
lallai kam sai mun tambaye su sun gaya mana sannan muke samu
na'am
sannan akwai kwaron roba wanda muke ce mishi condom
na'am
kwaron roba nan ba na maza bane kawai an fi sabawa da na maza akwai na maza daban akwai na mata daban kowace mace ta zo za a nuna mata yanda za a yi amfani da su suna da bambanci idan namiji ya sa condom wato kwaron roba mace ba za ta sa ba sannan idan mace ta sa kwaron roba shi kuma namiji ba sai ya sa ba haka kwaron roba yake sannan akwai roban mahaifa wanda muke ce ma IUCD ana sa ta a cikin mahaifa mata sun fi sani ta da cikin roban mahaifa ta kan yi shekara 10 zuwa shekara 12 tana dadewa
ba ta fita
ana mamci bayani da yanda za ta yi after in ta gama al'ada da yanda ake tokin din shi wato zaran inda muke sa su tura ciki da yanda muna koya musu yanda za su gane idan ma ina son ya fita idan da matsala su za su zo su fadi cewa malama kin ce in ya fara kaza in zo to naji yayi kaza din su kan zo su fadi sannan kuma akwai tazan haihuwa ta dindindin wato wanda mace in tai har abada ba ta saki haihuwa mukan ce mishi permanent method shi akwai na mata akwai na maza shi na mata shine ake daura hannayen da kwai biyu waye shigo mahaifa na mace amma mata sun fi sani shi akan cewa sukan ce ai an juya mata mahaifa ba wai juye mahaifa bane akan daura hannun da
kwaya akan daura hanyar
da kwanzi biyu ya shigo cikin mahaifa sannan shi ma namiji yana da irin wannan akan dandatsa shi ma akan daura inda kwayan maniyin shi zai tafi hade da ruwan mani kwayan haihuwar shi shi ma akan mishi amma shi ma na dindindin ne
wato dai guda biyun nan tazara na dindindin na mata da dandaka na maza na dindindin ne ba dawowa in an riga an yi shi an gama kenan ta yaya kuke gane cewa wannan yayi daidai da malama Hassana wannan yayi daidai da misali zai daidai da mata na
to yawanci idan mata suka zo muka yi musu bayani ba ma zaba mu mutum shi mutum zai zaba idan muka yi ma mata bayani suka fahimci wanda suke so za su ce ina son kaza to yanayin gwaje-gwajen da aka yi mata da history ta wato labarin ta da za a dauka a cikin katinta da kuma gwajin jininta wato bipinta akwa gwada za a gane wanne ne zai daidai ita muna da wani abu da muke cewa make wheel wani week da wheel da muke juyawa a yanayin abin da datanta da aka dauka wato bayanta da aka dauka za a gane shin wannan abin da ta zaba yayi daidai da ita ko bai daidai da bayanin ta ba misali ta ce tana son ashanan hannu amma a labarin ta da ka dauka ta ce ai suna da gadon kansa na nono to mun san wannan bai dace da ita ba tana son a shana amma kuma a labarin ta da ka dauka a kati aka cika sai ta ce ka tambaye ta wani ciwo sai ta ce eh muna da gadon kansa nuni to sai daga bata kwai wannan abin da kika zaba bai daidai da ke ba bisa bayanin da muka dauka naki bai daidai da ke ba kina iya canzawa zuwa sauran nau'o'in hanyoyin ta san haihuwa sai ta canza
in talaka ka burkuka akure arkai cinka ka rike makamun ita za ta cece ka
talaka ka burkuka kuri alkaincin ka kare makamun ka ita za ta cece ka talaka ka burkuka kuri alkaincin ka
malama Hafsat Mu'azu kenan kwararriya jami'ar kiwon lafiya asibitin kula da lafiya matakin farko da ke unguwar Shanu Kaduna a tattaunawar da muka yi da ita akan nau'o'i na samar da tazarar haihuwa ga mata da kuma iyalai domin inganta rayuwarsu da kuma wannan tattaunawar ne zamu ja labulan shirin a yau a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku Nasiru Yakubu Binne ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya
sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri